Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya kuma samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar ta Niger, suna samu mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanun su da sun ka hada da amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niya FM da ke birnin kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5. A Ghana ana iya samu mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bakware ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Saboda annobar coronavirus da ta kai ga ruhi ma'aikatu da dama a kasar Amurka, suke hadda waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na halin yanzu, za a ji cewa 'yan kasar jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana alhinin su game da suwar tsohon shugaban kasar Sanja Mamadu, wanda za a yi zana'izar sa a yau Alhamis a tarayyar Najeriya. Wa masu satar mutane ne suka sauya salo a jihohin Adamawa da Taraba. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jurewa munar cutar coronavirus da ke karuwa, amma ya ba su tabbacin cewa Amurka za ta yi nasara a wannan yaƙi da cutar ta corona. Kwana guda gabanin hutun ranar cika ciki, wato Thanksgiving na shekara-shekara da ake yi yau Alhamis, Biden ya alƙawarin tartibin kwarin gwiwa don haka a saurara wannan ba zai dawoma ba har abada. Ya ce ana iya samun allurar rigakafin farko na kwayar cutar coronavirus a ƙarshen Disamba, yayin da ya sha alwashin za a yi wa dukkan mutanen ƙasar rigakafi da zarar lokaci ya yi. Da yake magana daga garin suna Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya ce a halin yanzu Amurkawa na buƙatar yin taka tsantsan. Da yawa sun yi jinkiri ko kuma sun yi bars da su. A ba da tazara tsakanin mutane, a sanya takunkumin fuska tare kuma da kaucewa yin manyan taruka. Biden ya ce a duk tsawon rayuwarsa ya saba da yin babban taro na dangi a ranar cika ciki, amma wannan karan zai yi bikin ne kawai tare da matarsa Jill Biden da ƴarsa Ashley da kuma mijinta Howard Karen. Prime Minister Pakistan Imran Khan yana yabawa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyan da ke nufin kawo ƙarshen rikicin Afghanistan, yakin Amurka mafi tsawo. Bayan lokaci mai tsawo ne ake fatan samun zaman lafiya a Afghanistan, babban nasara ce ga Trump saboda a zahiri ya tilasta wannan shirin zaman lafiyan a cewar kan jiya Laraba yayin tattaunawa tattalin arzikin duniya ta yanar gizo. Kan ya ƙara da cewa, ina jin cewa shugaba Trump ya yi rawar gani a nan, kuma ina da yakinin cewa zababben shugaba Biden ba zai sauya wannan ba saboda babu wata mafita. Saboda haka ina ganin kowa zai kokarin tursasa wannan tsarin na zaman lafiya. Tattaunawar ta dauki kusan watanni 20 kafin samun da yarjejeniyar gina zaman lafiya a watan Fabrairu da ya gabata tsakanin abokan adawar biyu a yakin Afghanistan na shekaru 19. Prime Minister Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tuni ya kashe ɗaruruwan mutane tare da raba mutane sama da 40,000 da mahallansu a ƙasar da ke zama babbar aminiyar Amurka a gabashin Afirka. Matsayin da ta firgita jami'an diplomasiyya daga Addis Ababa zuwa Washington game da yiwuwar ci gaban rikicin. Jiya Laraba, Prime Minister Abiy Ahmed, wanda shekarar ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel saboda kokarin da ya yi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta Eritrea, ya fitar da wata sanarwa da bata nuna adawa ga ainihin masu adawa da shi ba, wato jam'iyyar Tigray TPLF, amma ga ƙasashen duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yunkurin da Amurka ke yi na daƙile barazanar kungiyoyin ƴan ta'adda a duk Afirka na cikin wani hali yayin da komandojin soja ke kokawa game da yiwuwar rage yawan sojoji da sauya wasu fifiko a cewar wani sabon rahoto na gwamnati kan ayyukan yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojin Amurka da ke Afirka a halin yanzu tana da dakaru 5,100 da aka jibge a nahiyar, kuma yawancinsu suna Djibouti ne. Kimanin sojoji 650 zuwa 800 ke aiki a Somalia, tare da ƙarin 760 da aka tura zuwa sassan yammacin Afirka. Jami'an ma'aikatar tsaro na Pentagon suna nuna damuwa cewa ba tare da ci gaba da kasancewa ba, yunkurin su na daƙile ƙungiyoyin da ke alaƙa da Al-Qaida da ISIS na iya faɗawa wani hali.
Labarin duniya kenan muka zo muku da su daga Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahoton da muke dauke da su a halin yanzu, kuma za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda anan gaba kadan ne a yau Alhamis idan Allah ya kai mu 26 ga watan Nuwamba za a yi zana'izar tsohon shugaban kasar Tanja Muhammadu a birnin Niamey, inda shugaba Isu Muhammadu da muqarraban gwamnatinsa da shugabannin sojojin kasar da ƴan uwa da aminan marigayin za su yi masa bankwanan karshe kamin a kai gawarsa garin su Tumeno Sorowa, inda za a yi masa sutura. Motuwar shugaba Tanja Muhammadu wani babban rashi ne ba wai ga jamhuriyar Niger kawai ba, ga dukkan al'ummomin nahiyar Afirka, inji jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi a tattaunawar sa da Suleiman Muni Barma.
Yawa gare suwa ta girgiza duk ƴan Niger, ko in ce ma duk ƴan Afirka, dan yana cikin shugabannin masu kishin kasarsu. Ina zamanin bayan kunce shi aka samu wanda yake da kishin kasa, wanda yayi iko dan jama'a, tunda shi mutum ne mai yawa mai shugaban yan karkara. Kasar Niger tana kukan shi, kasa Afirka tana kukan shi dan mutum ne wanda ya kwatamta kasar shi, kasar shi ce, kuma ya kwatamta yanci na kasa.
Ya aka yi farin jinin marigayi Tanja Muhammadu ke ta karuwa a kullumin, duk da cewa a wani lokaci can baya mutane sun fito suna hamayya da shi lokacin da yake kokarin a kara masa wani wa'adi na shekaru uku.
Hakika ni na cikin wanda suka yi hamayya lokacin da yake neman a ƙara mai wa'adin nan, tunda ƙarin ba bisa dokar tsarin mulkin ƙasar Niger ba ne. Amma hakika bayan shi sai muka ga shi ya tahi yau begen Tanja yaki. Allah sawa kwanciya hutawa ce.
Akwai wani abin da kake ganin ya cancanci a yi masa domin karrama shi saboda iya irin abubuwan da ya yi a zamanin sa, tun daga lokacin da yake mulkin soja har zuwa lokacin da ya koma farar hula ya yi shugabancin kasa?
Hakika tashin kasan nan Tanja ya rubuta shi, kenan ya cecenta a karrama da Tanja a karrama shi. Karramawa ba karama ba. Kasashen Afirka ma ya kamata su karrama shi, dan kana tune yana cikin shirawa gabanni wanda suka kwatamta mun samu inci, kuma za mu yi amfani da incinmu, kuma za mu rige incinmu, kaga haka ya kwatamta mahoran shi. Bai zama bai ne shiga gabanin nan je kana yi ka masu gudu haran shi suna tsammanin duk irin zaben da aka musu a kasashen su, inda bisu dai ba aka shafa kansa a haran shi kamar ba a yi ba komai, ba ruwan shi da wannan mutum ne wanda ya san ƴan ƙasa suka zabe shi.
Menene abinda ya kamata matasa su yi koyi da shi don maimaita watakila abinda shugaba Tanja Muhammadu ya yi zuwa nan gaba?
Hakika yana da kyau a maimaita abinda shugaba Tanja ya yi a fannin kishin kasa. Adalci wanda Tanja ya kwatamta ya kamata matasa su yi koyi da shi. Abinda Tanja ya yi Allah saka mai da alferi, wanda yau man fetar din da ake wasa da shi, ake bacaka da shi tan sabar da shi.
To a ɗaya ɓangaren mun ji ra'ayoyin waɗansu ƴan ƙasar ta jamhuriyar Nijar game da wannan rashin na tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Tanja Muhammadu, ga kuma abinda suke cewa.
sunana Alhaji Majo, abinda za mu cewa Ubangiji Allah wanda lutijo Ubangiji Allah ka yaye mishi, kurakuren da yayi Allah ka yaye mishi, rishi na wanda na kowa da kowa na kasana, ko tanje ko babu shi bisa iko, lokacin da shina iko kowa ya san ya kwatanta, ya kwatanta gurgudo ajici kuma ba a samu kamar shi. Nan Niger da wuya a samu mai kwatantawa bisa iko, tunda kun ce ya wuce iko biyu ne sun ka kama wanda sun ka kwatanta, wanda talaka sun ka ji daji daga ikon tanje sai ikon kuji.
Ni dai sunana Madam Musa Furira, shugaban kasa margayi wanda Allah mai cika, Allah ya shikan shi, Allah ya gafarta mai, Allah ya shikan shi insha Allah, ma an jima mai ni zamu taya tare da Musa a aikin shi, Allah ya shikan shi.
Mu mun san shi lokacin da ya zama gwamnatin jiha na Tawa, mun san shi bisa ga ka'idar taya aikin shi da yanda yake zama da mutane. Tanje dai mutune wanda adda kishin kasa dai, an san dai yana da kishin kasa, kuma kowa ya san shi kasa gace sama gaba, tunda duka abin da yayi na dai kasa dai ta ci gaba ne. In ma wani kandama gare ka, tunda in an kai gare shi ta kare, ya ce maka abin nan kai kokari ya kamaida shi, in dai yana shi yau ne ka ce maka maida shi, in bai yau yanka kuma kai rahe ka. Tunda yayi kariya arzikin mu, in ka dauki example fanni guda ne dauka bisa ga wajen arzikin mu na kasa, na cikin kasa, wajen Iranian mukin nan da abin da aka yi wajen su Arewa, duka yayi dai nan sai ya ce Iranian mu sai dai mu sai da abin mu ga wanda muka dama, wanda ga zuwa saye shi ba mu ita da daraja mu kasuwanci.
Sunana dai Musa Nuhu, lalle mu president tanje babban wana shike gare mu, lalle ga rasuwa sai mu ce mu babba a zangana mun ta samu, lalle mu ce Allah dai shi ga hatta shi yanzu haka ma da kagane ina bisa hanyar mai nisa ne, inda an ce mana gobe za a yi cikin mai nisa na zamu ta ayi tare da mu.
Ni ta Zainabu Ibrahim wadda aka ce mata kwaranin barikin gida, wallahi rukun shi mun shi dadi, mun gode ma Allah tunda rukun shi da ya fara ruku, kowa ya ji dadin rukun shi, wallahi muna cikin shuyayi, mun yi bakin ciki, mun shi bakin ciki kwarai da Rasul Muhammad Sanja.
Daga janguriyar Nijar sai makwabciyarta tarayyar Najeriya, inda a daidai lokacin da jami'an tsaron kasar ke kokarin shawo kan matsalar tsaro, yanzu haka a yan bindiga masu satar mutane sun so tsaro a jihohin Adamawa da Taraba. Na baya-bayan nan shine yadda suka saci wasu ɗaliban jami'ar Amurka da kuma iyalan wani jami'in tsaro. Wannan matsalar yanzu na hana jama'a barci a jihohin guda biyu, kamar yanda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Wannan matsalar tsaro dai na ma kara munana cikin kwanakin nan, lamari ma da ke hana jama'a bacci.
To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani.
To a gefe mu gaskiya ba tsaro kasashe mu, to gaskiya kaga ana nan ana dauke mutane, ai garkuwa da mutane a juya ta nan,
akwai rashin tsaro kam gaskiya, saboda yanzu halin da ake ciki, abubuwan da muke ji da nisa kamar bangaren garkuwa da mutane, yau abun ya zo har nan har cikin gida, ana daukan mutane ai garkuwa da su, daga baya neme kudin fansa kafin a fake. Haka kuma akwai ta bangaren barayi, inda da kamar hanyoyi ana fashi kamar su dan yi sauki, da yanzu an sake dawo da su kuma a hanyoyi.
Na baba nan shine sace wasu ɗaliban jami'ar Amurka da ke Yola, wanda ko sai da aka biya kuɗin fansa kafin a suko su. Haka ne kuma ba ma kammala wannan alhini ba, sai ga batun sace matar wani ɗan sanda da ɗanta da aka yi, wanda yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoto ba samu damar sako su ba. To wai ko mai runa ƴan sandan jihar Adamawa ke ci akan wannan lamari a yanzu? DSP Suleiman Hangroje, kakakin na ƴan sandan jihar, ya ko bayyana irin matakin da suke dauka.
To al'amarin da ya faru dai gaskiya ne, jiya da daddare misalin karfe 1 zuwa 2 wasu ƴan bindiga suka shiga ginin wani jami dan sanda wanda yake aiki a Abuja, sannan suka yi awon gaba da matansa da kuma ɗansa mai shekara kamar 14. To labari dai ya iso ma jami'an ƴan sanda a lokacin ne, shi ne suka garzayo, inda suka iso suka tattare samu labarin an riga an wuce. To nan take kwamishinan ƴan sanda ya sake umartan a tattara jami'an tsaro domin a yi bibiya. To yanzu da nake gaya maka dai jami'anmu dai suna nan suna bibiyan domin su tabbata sun kwato su, sannan kuma sun kamo waɗanda suka aikata ɗin a kawo su domin a yi musu hukuncin da doka ya tanada.
To yana mai ko wani haɗin kai kuke buƙata daga sauran jama'a? ga dai kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawan.
A kira ga al'umma su ci gaba da bamu haɗin kai da kuma faɗakar mana da irin wayannan abubuwan da yake faruwa domin mu gaggauta ɗaukar matakai.
Kuma da menene masana da masarar masu fashin baki na fagarin dole ne a tashi tsaye da magance wannan matsala na tsaro. Muhammad Ismail, wani ɗan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro, ya koma bayyana halin da ake ciki da abin takaici.
To maganar tsaron mu dai a nan arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magariba tikewa a arewa, saboda an yi saki tun daga farko. Wannan matsaloli ne wanda suka tun daga farko yana ana kallon su na tabarbarewa. Arewa ita ce a baya, maganar ilimi ita ce a baya, ita ce akan gaba a talauci. Duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a arewa ya fi yawa. A lokacin shugabanninmu suna kallon wannan abubuwa suna tawarbarewa, amma ba a yi ɗauki wani mataki ba. To magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba, ko ba za ta iya wani aiki ba shi ta samu mutane tsaro da kuma jin daɗi da walwala. Idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata.
Kuma da menene fata ko shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro? Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murabba Amurka, daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin na kafa.
Na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya sake komawa kasar Ghana, inda a wannan karan zamu ji faɗi tashin wani wanda Allah ya jarabce shi da makanta. Masanin harshen Larabci, bakon shirin ya zagaya kasashe da dama domin neman ilimin addini da na zamani, a ci gaba da yunkurin samun madogarar da za ta bashi damar karewa kansa mutunci. Bari in koma gefe in bar ku da ma'aikaciyar tashar Alfa Radio Kumasi Nimatu Abdullahi Yamboni don jin karin bayani a hirarta da wannan bawan Allah.
Farko ni ne Dr. Abdullahi Konda, wato banan shi asalin Boko. Eh, mutumi ne wanda ya ce Allah ya jarabce ni da makanta, kuma sababin da ya kawo wannan shi ne ciwon dusa tun ina yaro. Allah ya jarabce ni da wannan ciwon. To na tashi wurin babani yana a Alaba a Kumashi a nan. To shi ya dace mu da limamin zabar mawa na da Alfa Ilyas muna gida guda. To shi kullum yana masa ma babani yana ce masa wannan yaro fa yana da hazaka, akwai alama ya zama malami, ki kokari ki kai shi makaranta. To akan haka ne babani yana ta kai ni wurin Alhaji Lamino limamin Gwanjawa. To shi na fara karatu a wurin. To ana nan shi na koma tamali na ci gaba da karatu. Bayan na gama kakana Ustazu Ali Amir Allah ji kansa, shi na yi karatu wurin Malam Abdulsamad Habibullah kuma. To cikin haka dai fama shi na je Murtaniya karatu. To na yi karatu Murtaniya, ina Murtaniya shi na samu hanya na je Syria. To Syria na je na gama sanawi shi ne secondary. To daga Syria shi na koma Masar don tun dama wana na Azhar, shi na je wurin. To shi na shiga Azhar na yi gama kulliyati usuluddin. To na gama kulliyati usuluddin shi na koma a Sudan kuma na je na yi masters tasmid da'awa wa thaqafati islamiyya, abinda ya kunshi karatu tuka na musulunci. Na yi doctor degree kuma kosin musulunci. Na yi aure a Sudan, na da yara biyu, na da Arwa, na da Rumaisa. To sa'an nan na zo nan kuma na sace aure ina da Saida Maryam.
To da makancin ka je kai karatun ko a lokacin da kake zuwa wayannan kasashe idanun ka na gani
da makancin ne don na rasa idanuwa nan na da kamar shekara 6 na yaro tare da abokaina muka je Murtiniya kuma mun kuskanci wahalalu daban-daban ya kai wani lokaci ma cikin mota nake kwana waye gari sai shiga fasali wurin karatu to ana nan hal Allah ya taimake ni na samu hanya na je Syria don nan mutum ya je Syria ne ya fara samun ababen na cikin kyautatawa kadan kadan har na je Masar na ci gaba da karatu
ya kake yi wurin batun ita kana zuwa wani wuri kana amfani da waya saboda wani lokacin kana kira a gidan radio ya kake yi kake gane wayannan abubuwan duka
batun kai kawo dai na saba don na nike Masar ma na na sauka Masar shi ana mamaki ga mutane na gani suna fadi a jarrabawa makaho ya sauko da wani hanya zan je karatu to amma Allah da ikon sa na tashi wannan waye gari shin ni da kaina shin je jami'a sa'annan shi Allah ya yassare min abokai akwai yan Nigeria yan Indonesia yan Malaysia wanda yake suna zuwa muna nazari tare to sun ce makamin kwarai kai kawo to kuma zamana anan ko da yake zan fita ina da wanda nayi na dace da su kaman taxi haka ko ko a daidaita da su nake kai kawo duk da inda zan je kuma game da telephone wannan adi ane ba wani abu bane akwai yanda makafi ke sarrafa telefonin su wurin bugu
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa a madadin ma'aikatan Alfa Radio kuma shi da bakon shirin na kasa Dr. Abdullahi Konda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ni lafiya
daga shirin na kasa na Sule Mumuni Barma sai Radwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
jaridar Ghanaian Times mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin kanin labaranta na zakulo wannan ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta yi rikodin karin mutum 67 da suka kamu da cutar COVID-19 mutum da hudu na cikin mummunan hali sa'annan 11 a cikin su lamarin su ya tsananta jaridar ta ce kasar Ghana ta yi rikodin karin mutum 67 wanda suka kamu da cutar coronavirus wato COVID-19 abinda ya dauka adadin wadanda suka kamu da cutar zuwa mutum 50,941 ya zuwa ran 19 ga watan Nuwamba game da abin da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta nuna ne mutum 49,569 sun farfado daga cutar har yau dai adadin wadanda suka mutu na akan mutum 322 sa'annan mutum 11 na cikin mummunan hali sa'annan hudu a cikin su lamarin su ya kazanta hukumar zaben kasar Ghana ta kaskata aniyanta na buga sunayen wadanda sun kai rajista dangane da zaben kasar nan jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewa hukumar zabe ta tabbatar da ra'ayinta na buga sunayen wadanda sun kai rajista ta yanan gizo da ake cewa gogo hukumar zaben dai dokar kasar ta ba ta ikon gabatar ko kuma bayyana sunaye da diddikin wadanda sun kai rajista dangane da kowane zabe da za a yi saboda haka buga gabaki dayan sunayen wadanda suka kai rajista na shekara ta 2020 ta jawo kace na ce gabanin zaben na 7 ga watan Disamba ita kuwa da jaridar Herald da wannan labarin ta ruwaito wannan gwamnati na NPP tilasta ayi waje da ita A plus ne cikin kushi ya fada haka jaridar da Herald ta ce shahararren mai sharhin nan wadda Allama Raisa ba san kan gado sa ba Kwame Azari Obenn wadda ka aka fi sani da suna A plus yana kira ga tiyan Ghana da su yi wajedda jam'iyyar gwamnatin da ke mulki na NPP a zaben shekara ta 2020 na kasar ta ainihin zaben su ya ce yayi imani gwamnatin NPP karkashin shugabancin Akufo Addo mummunar gwamnatin da ba a taba ganin irin ta ba yace in kana da mota sai matukin motar naka na tukin ganganci kamata yayi ka karbi motar hannunsa ka ba direban kwarai don a samu zama lafiya da wannan sharhi na jaridar da Herald muka iso karshen sharhin jaridin na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce muku kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Niger masalam
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Can wani lokaci tsakanin ran 21 ga watan Satumba da kuma 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 1621 wasu turawan Ingilishi 53 da suka hada da maza da mata da kuma yara suka hadu da wasu kabilun asalin Amurka su 90 a wata hidima ta bayyana godiya ga Allah saboda girbin da suka yi a karo na farko a sabon matsugunan su wanda ke Plymouth a wurin da yanzu aka sani da Massachusetts wadatar su ta kai ga su yi hamdala kasa da shekara guda gabanin nan kiyar watan Nuwamban shekara ta 1620 sun kasance ɗaya daga cikin al'ummomin zango 102 da kuma wasu ƙarin 30 waɗanda suka isa gabar tekun Amurka ta arewa a wani jirgin ruwa mai suna Mayflower sun kasance mabiya addu'a da kafa da suka gwammace keɓe kansu kuma gwamnatin kasar su ta asali wato Ingila ta dauke su a matsayin masu tsaurin ra'ayi don haka ta haramta su da suka gaji da kuntata musu da ake yi a Turai sai suka doshi wani zango a Virginia to amma tsanakacin winter ya sa sun yada zango a Cape Cod mai tazarar kilomita sama da 350 arewa maso gabashin wurin da suka yi niyyar zuwa duk da haka wannan al'ummar zango mai cike da kwarin gwiwa ta yanke shawarar yada zango a shimfidaddiyar kasa daura da ketaren turken jirgin su a Cape Cod suka shiga kafa al'umma irin wacce za su iya rayuwa kamar yadda addinin su ya tanada shekarar farko ta kasance da wahala har ta kusa kawo karshen wannan al'umma sai kawai ta nike wato cikin shekara guda kusan rabin mutane 200 na wannan zangon sun mutu da yunwa cututtuka da kuma mummunan yanayi to amma sai aka samu amfanin gona mai kyau a lokacin bazarar sama don haka a lokacin kakar autumn sai mutanen waɗanda suka hada da maza 22 mata 4 matasa maza 9 da matasa mata 5 da kuma ƴan ƙananan yara 13 suka zauna suka yi biki tare da makwabtansu ɗan ƙabilar Wampano ba jihar Massachusetts ce kadai ke ikirarin cewa a nan ne aka fara bikin Thanksgiving ko cika-ciki ba wasu kundin tarihi da dama sun nuna cewa Sifaniyawa da wasu turawan da su ma suka yi ƙaura sun yi bukukuwan cika-ciki na addini a Florida da Texas da Maine da kuma Virginia gabanin shekara ta 1620 to amma saboda jajircewar sai shugaba Abraham Lincoln ya ayyana bikin a kowace jiha a shekara ta 1863 shugaba Franklin Delano Roosevelt shine ya canza ranar bikin zuwa mako hudu na watan Nuwamba kenan bikin cika-ciki na Thanksgiving ya samu asali ne daga baki waɗanda da ba don goyon bayan da suka samu daga makwabtansu ƴan ƙasa ba ga dukkan alamu da ba su rayu a shekarar su ta farko ba a Amurka ta Arewa wannan zamani ko da yake bikin na Thanksgiving ya zama na haduwar iyalai da abokai barazanar annobar COVID-19 za ta kayyade bikin inda har ila yau dai iyalai za su yi hamdala saboda hangen gobe mai kyau. Sharkin muryar Amurka kenan, mai bayyana ra'ayin gwamnati.